Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. Can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 1 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hauwa Abdul Karim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum jama'a, ni ce taku Hawawa Abdul Karim Young Pioneer zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. Yau shirin zai fara da ci gaban tattaunawa da matasa maza 'yan kasuwa, inda za mu ji irin tasu kalar kalubalen daga wannan sai taron da aka gudanar wa matasa akan bitan littafin nan da aka rubuta wa mataimakin shugaban kasar Ghana. Daga ƙarshe kuma mu shiga marafa, inda yau wani matashi zai dafa mana kokon dawa.
Allah Ubangiji.
Matasa maza masu gudanar da sana'o'insu a nan babban kasuwar Nima, birnin Accra, Ghana. Na ganin ana musu saniyar ware idan har in yazo batun bada rance domin gudanar da sana'o'insu. Sannan sun bayyana irin kalubale da suke fuskanta da ganin cewa su ne ainihin waɗanda suke taimakawa tattalin arzikin ƙasa wajen biyan haraji, kamar da za ku ji a wannan tattaunawarmu. Yau za mu ci gaba da firanmu da matasan na Nima wanda ke gudanar da sana'o'insu a cikin wannan babbar kasuwar ta Nima. Gabatar min da sunanka da matsayinka a wannan wurin.
Mai magana Magaji Abdulsalam, kuma makamin masarautar Nima, shugaban kasuwa na Nima gaba da.
Na'am, kaifa.
Sunana Alhaji Isa Musa Mai Fula. Ni ne shugaban masu hula matasa na nan Accra.
Sunana Ali Ibrahim Jallo.
Me kake so?
Ina sai da jalabiyo da ataya.
Yanzu misali akalla
gaskiya kamar mutum samu kamar 5 million naira haka, insha Allah abubuwan za su tafi daidai.
Ya za kai ka sarrafa 5 million naira?
Ina sayar da riguna ne, ina sayar da shaddoji, ina sayar da fuluna.
Eh, mai karami
ne, mai karamin jari kenan. Eh, insha Allah zai isa.
Kai kamar nawa kake bukata?
30,000.
Shekarun ka nawa?
40 years.
Sai nawa kake bukata?
Na nema 40,000 or $30,000.
Dollars. Shi hakan zai taimaka?
Iya, tabe.
Na zaka shigar da wannan kudin?
Na da harkokin da nake na sa yanzu ga nona yan cire. Kuma na
zaka samu riba?
Insha Allah na samu riba kuma na mayar kudin nan.
Zaka mayar kudi. Yanzu mu zo kalubale, ko kuma ce wani kalubale ka taba fuskanta?
To kalubale dai ayi wannan ba sai na yi dogon bayani ba, shi wani babu abin da zaka yi na duniyan gare bale ma a je sana'a ko aiki hannu baka fuskanta kalubale. Kalubale ka fuskanci insha Allah wurin bashi. Saboda abu ne wanda yanzu abin ya zama misali, in wani bai zo ya karbi hannunka ba, wataƙila ya je wurin wani ya karba. So in ya karbi kayanka, yanzu kamar da dan wani ke magana shi ke cewa kamar exchange rate ga kai kada ka zuba kaya kamar kaje ka so kaya kamar $10,000, ka zo ka abin ga kana expect da wannan kudin nan ya zama ka same shi 1,660,000 Ghana cedis kenan muke magana. An waye gari kafin ka karbi bashin nan wani na nan sai ya baka bala'in wahala. Kana karba yanzu in surfa ce ka samu da $10,000 nan, ka cire dan riban ka zaka cire. To ga alama wannan $10,000 ne kuma ya kuma almost 170,000 ko 180,000 Ghana cedis. So abu dai wannan yanzu lamarin ya riga ya zama wani iri
daban,
kin gani? So ni je bangaren bashi ni a wuri na ina kamar ina cikin one of the kalubale in sana'a.
Idan an karba a biyan bashi
wannan nan kace mai sati biyu na sai kusan wata biyu ko bai baka ba,
to wurin asara fa.
gaskiya komai da gani akwai samun shi kuma akwai asarahi eh akwai asaro da yake faruwa wata ran kan zaka iso kayan ma ka taho hanya ruwa ya bata kayan kan su lalace ko kuma ka taho da kayan ma a karbi kayan wani gurin kuma shikenan kayan sun bata wani gurin ma zaka iya abubuwa dai ga sanan da na kalubale na harkar kasuwa akwai su
ne babban kalubale da kuke
eh gaskiya akwai kalubale
kai babban kalubale da kake fuskanta
ne hanyoyin mu duka gaskiya bai da tawo bododi kuma ana disturb mutanen kan border da wannan abubuwa
security ko kuma custom
immigration duka suna disturb
mutane
in West Africa ya kamata in kana rika kwalin nan gan kaje nan ga san kaman duka mu duka ECOWAS ne esa bai fi a ce kaman an damu mutum an karbi kudin hannun ka ko wani ba kanga kaman free movement yadda muke ganin waje su suke tafiya in ka karbi Schengen visa ka yawo 27 countries ba wani kudin da za karbi hannun ka esa mu Africa me yasa leaders mu kullun su yi meeting kan wannan abin kuma su wase banza kaje ko su ba su bi hanyar nan su bi hanyar su gane abin da ke tafiya ko su tura wani da bi hanyar nan ya ga abubuwan da ke kwana respect law ko ba respect mu da problem da mutum
babban problem mu da za misali wanda yanzu haka ya tashi yana son ya zo ya iya yayi wani abu wani shawara za ku ba shi
okay ka gane harkan kasuwanci yana da wuya sai dai kai ba da muhimmanci sai kuma ka gane kaman yanda abinda kace samu da abinda kace spend duka ya zama ka gane kuma ka sa wani abu gaban ka yanda ka o ga burin da abinda nake so yi ga shi nake so yi sai kai serious kan abinna abinda ke bare komai da kace sai ka ci gaba ciki
wanda kuma shi bai taba yin kasuwanci da zaka
washa in yazo yanzu in yazo ya zauna ya kamata ya biyu wani ye zo yana kasuwanci ne kasuwa irin kayan da yake so yi harka da shi sai bi wanda ke irin wannan aikin nan sai bi shi kadan kadan ko da 6 months ko one year yana bayan shi duka in Allah yarda shi ma ya samu experience kadan sai mu duka mun bi wadansu ne muka kai inda muka kai ga
wasu matasan ba sa ganin wannan sana'ar da muhimmanci
in mutum bai gana abu da muhimmanci shi bai gani ne misali na ce haka misali na yi wannan magana za ka ga alaman cewa kai da matashi kun tashi in yi muna mere na aiki shi yana ga kaman kudi ya kamata ya fito daga sama ne ya zo fara cikin ajiyarsa da sauransu wani kuma na nan kamar da sani babu kowa da mafi yawanmu wallahi ba wanda ya tashi gidan masu kudi ne aka ba shi kawai ya taso isa izama mai samun rufa asiri ya fara ne da inda abinda baka expect ba kin gane ko one city two city nga yake fama har yau kai inda ya kai so baka expect ka shiga kasuwan sauri inda saurin da mun ka ya fice da mun park mu je mun nemi saurin amma mu hakuri da rana da menene abin cikin ranan da sauransu har gobe shi wannan dan uwanmu da ke zaune nan ai ga mu cikin shago in ke ga abin da har gobe da iyali da komai amma yana yawo zai ba da kaya nan ibinan yaje na cikin shi mu da an muna nan 24 hours nan ne inda buka tashi sai gida amma shi an ga bar nan zai je wani wuri yaje tudu yaje ina ba ka expect kuma ka ce wai kada shi guzuma daidai sai ka guzuma daidai shi yayin wanda wahala wani kai ka zo ka ce ba inda dai haka so abu ne wanda misali kaman wani ya gashi yana kaman ko bai da serious ahali kuma kin da abin da ke da manta kace cikin labarin matasa shine bayan me shin duka yare na abin sai kuma zo wurin ka cewa ne maka bashi 5 ga kaga na aza kana gankara din kunya mutum mai iyali da bayan kin ya aza awa bayan ya je kai yana ta bin cikin rana shi fa bai ce ya ji kunya ba sai bayan kai suka bi bayan gida sai lokacin mai wani da Allah wannan tins ban tins di ko ban 5 di ara ba da ni wani da wuce wannan
akwai wani abu da zaka kara
to sai dai mu ce matasan mu Allah ya jiwo hankalin su kuma su kama sana'a ko ne da abun da ga matakin da mutum ya kai sai ya bi hankali ki kaiwa kuma da abun da zaka yi ka soma kana karkashin wani kana tashi a hankali yana koya ma har Allah ya sa kai ma kuma ka iya abun nan in ka iya abun nan kuma sai ma ga wani har ya zo shi albarkaci a jikin ka
to wannan tambayar na karshe da zan yi bari in yi shi a haka kuna ganin ku fice maka wa tattalin arzikin kasa wannan sana'ar ta ku
gaskiya muna taimaka don muna biyan duty muna biyan tax duk kayan da muke import duka muna biyan duty kai kuma nan inda muke zaune muna sayarwa muna biyan taxi akwai taxin da ake kawo mana muna biya so muna taimako kuma akwai mutane da yawa da muke employ kan aikin da muke yi in suka zo wanda suke sauce kaya wanda suke yi wanga-wanga duka mu no muke biyan su kudi da kudin albarkacin kasuwan nan no duka ce fitawa yasa akwai taimako sosai muna yi
tattalin arziki economy da yi an san wurin kasu ake samuwa wannan magana ne wanda ke fact ne ba wai ma sai mun tsaya mai dogon bayani because in muka duba bangare na daya ta yaya zan ce haka yanzu bari in baki an example da zun ga ko jiya ne na gan wani tax ni limited liability ina da duk takardu duk harkan business ina takardar shi na mishi kunarin sa da government saboda gwamnati san da ni so definitely yanzu haka nake magana da ina yi gashi nan message gina suka tura mini Nwesho ka munzo mo renew wangamu wanda ki ne kuhu ni shekara na aje mbiya gona ti ki abenga nga anzo achi ma vat haraji kwa ya hikile shini the same thing tarika biya so baya wanda mahawa washi kino chewa hei mzali muka jeba kimboda ana muna sawiki bani damu chewa haiwa kida
duka
kara biya amma wankara yi ne sai gona ti san cewa kuma kana naka gurgudu irin naka taimako
an karbi amma baka ganin shi a kasa
lahi baka ganin
shi gaban da wannan harajin da ake karban yake haifar mu kasa
yawa
matasa rayuwar ku da sauraron su
akwai kudin da ran batun ticket din da ake karba ai kowane guri ana karba ticket din kuma mun san cewa da ni muna da AMA sai ni mai zo samu MC which is yanzu kusan muke abinga economy ga lamarin cikin community so an ga ce ticketin ne ya tafiya kabu biyu ne akwai kudin shaguna da ake karba mun san da haka sannan wannan system da ake karba sannan akwai wanda ake yi na ticket na daily wanganga da ake karba
kullum
ana magana ne batun shanin sanity wannan shan da shafi lamarin tsaftan gari a kawo motoci a kwashi ki tambaya ana biyan kudin bola kuba biya duk da ana kama duk in ka kai bola
ka wannan kudin a matsayin kudin harajin da zai kwashi
shara da
menene kuma amma ku kuma anan kun kuma biya kudin
bola to yanzu baba yanzu batun mu biya kudin bola ki damu ba wannan lokaci ma motocin bola ma su zo yanda ya kamata ma sai ai kaba ana yi wannan lokaci in yayi kokarin ya samu a samu guda daya yazo sai kuma GB ko 3 sam ko 4 sam kuma kasuwa mallan kasuwa koda da safi zuwa mallacin bolan da ke tara ba wasa bane
na'am
sannan kuma kin ga mutum bashin da ake magana mun san mafi yawan yan gwamnati su raka kawo maslock a taimaka ma yan kasuwa wanda in aka baka kudi ba za a kara maka wani an dai ne a taimaka ma business dinka amma ka komo da kudin kin gane to isa halitta mun kamar ta ce ana duba sosai yanda za ka
kamar wannan ka bai shigo nan ba
a bai shigo nan ba in ma shigo ma ta ake ba
ba ta ake ba ba ku
ba ba maza so wannan nan ina ga kamar to me assess of abinda ake yi to dai misali kai shi kisan an ka shigo kasuwa ka mafi yawan table za ka ga alamar mata ma take zaune amma in ka duba an ga zo ka jira kin saka maza ake da yawa because mazan suke kawowa sannan matan su dauka su dauka
wato duk wani aiki mai wahalan duka mazan ke yi don ko mace ta aje kasuwanci namiji zai zo ya dauki zai zo da kukaye ya zo ya ajiye mata wurin sannan ita da zamna ta yi
a kwarai mana sosai ma so abu ne wanda yake tafiya da mazan ba inda ya tafiya ba mazan
amma in an zo wurin ba da irin wannan sai a ware
mata mene da sauransu sannan kuma kowa na bukatar taimako
kuma da nan muka kawo karshen shirin
Allah Ubangiji mai iko dole mai hushi da duniya wawa ne ya Allah bidar musulmi kunya injina duje mai gida mai wakanna Rana mai raba makowa aiki idan ta fito gari ya waye mai wuce da duniya wawa ne mai wuce da duniya wawa ne
To shirinmu na gaba ga mun nan a wurin da aka kaddamar da bitan littafin da aka rubutawa mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmudu Bawumia. Wannan littafin ne kamar yadda wani marubuci kuma malami kuma lecturer kamar yadda muka sani a makarantar da wato University of Media Arts and Communication. Wannan lecture dai shine wanda ya rubuta wannan littafi kuma wani mataki na ganin irin rawar da mataimakin shugaban kasa ya taka da gwagwarmaya da ya sha tun lokacin da ya taso ma ba harkar siyasa har ya zama mataimakin shugaban kasa. So ga mu a wurin kaddamar da wannan littafi. An yi wa matasa bitan wannan littafi ne. Za mu ji bakin matasa kowanne irin alfanu za su samu cikin wannan littafi. Kai a matsayinka na matashi, wannan littafi wani irin alfanu za ka samu? Kaddamar da sunanka kafin ka amsa bayani.
To sunana Abdullahi Shamun Bako, ina tafiya ne a kungiyance na Coalition Muslim Journalists, wato hadaddiyar kungiyar 'yan jarida musulmi na kasar Ghana a matsayina na shugaba mai rukun kwariya. To wannan kaddamar da wannan littafi yana da matukar muhimmanci la'akari da cewa shi mataimakin shugaban kasa musulmi ne kana kuma mutumin arewacin Ghana ne. To in kin dubi wannan batu, wato wanda ba dan zango bane kuma ba musulmi ban shi ya rawaito wannan littafi mai suna HS Kanku kuma ya gabatar da wannan littafin. Kuma idan kika bibi littafin da aka yi bitar sa yau, ya nuna iya gudunmuwa, kokarin sa, ilimin sa da abubuwa da yake yayi a matsayin mataimakin shugaban kasa. Idan ka duba mataimakan shugabancin kasar Ghana, yake ga cewa so tari suna ne ba sa aikin komai, amma shi wannan mataimakin shugaban kasar ya zo da salo na daban na wato bijiro da nashi tsari, kudurori da manufofi, wanda shi kuma yana yin nasa gefe ne a sanda kuma yake taimakawa tafiyan shugaban kasar. To irin sa ne aka gani na farko, ba kamar sauran wasu ba. Ake ganin cewa tunda a matsayin shi marubutin ya gano cewa tunda haka ne, to ya kamata ya gabatar da waɗannan manufofi da kudurori a bayyane, saboda matasa su koyi da irin attako na mataimakin shugaban kasa, duk da yake cewar ba shi ne shugaban kasar, amma ga irin rawa da ya taka. Kuma banda hakan, a kira zuwa ga matasar zango da cewar ga ɗan uwanku da kaɗan kaɗan ya taso har ya kai matsayin mataimakin shugaban kasa, wanda halin yanzu yana a matsayin ɗan takara, kenan kai ma ka iya kai, za ka iya kai. To a takaice bayanin kenan.
Da fatan kai ma kana lafiya, barkan ka da shigowa da shirin.
Barka ka dai Hajiya.
To ga mu mun ganka a wurin kaddamar da wannan littafin. Kana ganin a halin da ake ciki wannan yanayi na tabarbarewar tattalin arziki da duk matsalan da kasar Ghana yanzu haka take fuskanta, wannan abin akwai wani tasiri da zai a rayuwar al'umma?
Ito alhamdulillah dai da an kaba wannan dama, ni kuma in tofa albarkacin bakina. Shi dai game da abin da kinka tambaya, galibi muna cikin wani halin da bai da daɗi game da tattalin arzikin ƙasar Ghana. Amma game da shi wannan mataimakin shugaban ƙasa, sai mu ce ya taka rawar gani ƙwarai da gaske, saboda shi littafin da an rubuta saboda shi an ga ina halin yanda yake da shi, ya gwada cewa mutum ne mai sauƙin kai, mutum ne mai ladabi, mutum ne mai kunya, mutum ne mai kamun kai. Wannan gwada cewa kuma ga dai an ka bi mana ayyanar shi a cikin wannan mutum, kana ga mutum ne wanda in dai Allah ya sa ya samu lagaban mulkin ƙasa, to kila ya saki akalin da muke ciki a yau haka.
Ba ka ganin an danganta wannan abin da siyasa lokacin zabe?
Eto ai yanzu ai komai siyasa ne, magana ga da nake da ke siyasa ne ai kin ga, don kodan danganta shi da siyasa ni magana ai min shi, don rayuwar kan shi rayuwar siyasa ne, sai da siyasa mu take samu cin gaba cikin rayuwar shi.
Gashi mun ganka wurin kaddamar da wato bitan littafin nan da aka yi wa mataimakin shugaban kasar Ghana, kuma shine shugaba ko kuma wanda takarar babban jam'iyya wanda ke kan mulki na jam'iyyar MPP, Dr. Mahmudu Bawumia. Ko ya matsayin kan matashi, me ka koya?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To farko dai, kamar yadda masu iya magana ke cewa, kowane rana muna koyan abu ne. Idan ka duba wannan littafi, ga kunshi abubuwa da dama. Abinda dai ya fi jan hankali na a ciki shine wani chapter da aka yi magana innovation, digitalization, kirkiran abubuwa na zamani. Idan kuma ka duba, shi wannan mataimakin shugaban ƙasa ya zo da sabon salo, saboda cewa idan ka duba mataimakin shugaban ƙasa da muka taɓa samu a baya, kamar a ce ceremonial ne kawai, dai ana ɗora su ne na je kana yi ka. To wannan shine mataimakin shugaban ƙasa na farko da muka ga ya jajirce wurin gudanar da ayyuka kamar minister ko kuma kamar wani cabinet minister. Ya kuma mun ga irin abubuwa da ya kawo, musamman ma ta bangaren digitalization. Okay, zamanantar da abubuwa irin idan ka duba za ka ga a lokacin wannan lokaci aka yi ana kai magani da ɗan ƙaramin jirgi, sannan kuma
jirgi mara matuƙi.
sannan kuma za ki ga cewa a wannan zamani ne aka yi abubuwa da yawa idan ka je port wato tashar jirgin ruwa ba sai ka yi kamar yadda ake da ka je takardu an yi sign ba za a yi shi a cikin computer ne a yi kaduwa ne za ki ga
ruwa da sauransu ga
Ghana card Ghana card da
amfani da Ghana card kawai ba passport
ba passport da sauransu kin gane su wannan abubuwa dai su ne suka ja hankali na a cikin wannan littafi da yasa na ga littafin ya burge ni kwarai da gaske
kawo karshen wannan tattaunawar mu a lokacin da ake gab da zabe kusan sauran mu kasa da wata uku yi zabe kamar yadda kuka sani me yasa ake wannan bitan littafin a daidai wannan lokacin da aka san an kusa zabe ka dan jarida
ni dan jarida ne
kana ganin ba cewa kana siyasa
eh ai shi fadin gaskiya guda ne idan zan tuna shi wani marigayi Bob Marley yace where the truth may be an offense but can never be a sin fadin gaskiya zai yi kusawar mutum a baka saba ma Allah a kin gane ko mataimakin shi kuma sa ya taka rawan gani ya kware ko ya taka rawan gani abin da zan ce kenan
nagode kware da gaske to yanzu kuma zamu ji bakin daya daga cikin wadanda suka zo suka yi bayani a wurin wannan bitan littafin da aka yi mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia Hussein Abu zai muna ƙara haske kan abinda ya gudana a wurin bitan wannan littafin
ka shigo cikin littafin nan akwai wasu halayyan Bawumiam da eh magana gaskiya mu da kanmu cikin garin ga duka mun gane kaman mutane na batun shi izo kannan wannan halayya kaman mutumin da ke bada girma ne idan ka fi shi ya nuna kaman ka fi shi don shi ka gan kaman zuwa wajen maluma da sarakai da kaya ka gan kaman wasu taibun da ya kama da yan garin ke yi ma shi ya kai wajen shi yayi e kawo e kasar da kanshi kasa iya nuna ma mutanen nan so ka duba wannan irin halayyan da ake fadi wannan an halayya a ce kaman bai zagi ina da wuya eh magana yi zagi yi fushi da magana bai fushi don shi wannan tabiwan da aka fada a cikin littafin wannan gaskiya ne kuma ya kamata mu duba shi ba ta fagannin siyasan da nake ba mu duba shi ta gaskiyan shi ta wajen ilimin taka gaskiya ne kaman kan da mu muke ce you watch it from a research point of view or a factual point of view idan ka kulo analysis aka ka gane kaman whatever littafin nan mai wanda ya rubuta kayan da halayyan da ya aje nan Mahmud Bawumia gaskiya ne don shi ta wajen ni nake duban littafin kuma na ji dadi da wannan
baya ga haka kuma shi wanda ya rubuta wannan littafin kuma zai dan yi bayani kadan game da abin da ya rubuta da yaren turanci
professor yace sikanku my inspiration for writing this was to document a certain aspect of our history
dalili na na rubuta wannan littafin shine domin a samu wani bangare na tarihin mu inda mataimakin shugaban kasa ya taka rawar gani kuma mutumin da ya zama babban jigo a wannan fage shine Dr. Mahmud Bawumia gudunmuwarsa ta kawo wani sauyi wato ta sauya yadda ake kallon kujerar mataimakin shugaban kasa wannan al'amarin yana nuna da cewa mataimakin shugaban kasa yayi fice yayi tasiri a rayuwar matasa kuma wani abu ne da za a iya amfani da shi wajen wayar da kan al'umma
zai dole mai hushi da duniya wawa ne ya Allah bidar musulmi kunya injina doje mai gida mai waka
so jama'a kamar da muku alƙawari wancan sati wannan satin zamu yi kokon dawa ko tare da Mr. Kalifa gashinan ya zo barka dai
barka kare
sati gabatar da kanka saboda masu sauraro su san ainihin wanda muke tare da shi shine wancan satin ko muke tare da shi
insha Allah Halifa Faith na Peace Dawa Media
ya ake yin kokon dawa
ai kokon dawa shi dawa ne da kowa san kan dawa yake kanna kakannin mu gargajiya a jika dawa a kare a tati dawan a shanya shi baya an nika shi an shanya
wato shi dawa idan ka so kasuwa sai ka wanke jikin shi idan ka wanke jikin shi ka tsane daga cikin ruwan sai ka kuma shanya ko sai ka nika sannan ka shanya
kana nikawa ne
na'am
especially in kana son ka aje shi dare kana nika shi in ka nika shi in an kare ana kawo in kai mai son tankwa ne ana kara mai yaji kai
kayan yaji yajin nan wato suka nan farikin ba
ka
kado shi
ta duro don yana da kyau aka nan bayan kai ka shanya shi in ka shanya ya bushe sosai ya kai kwana uku yana shanyawa eh don ya bushe to bayan ya bushe sosai sai ka dibi ka yi ka dibi ka samu wani container mai kyau sai ka sashi sai ka sashi cikin refrigerator ka every time da ka yi kokon sai ka dibi shi wannan garin sai ka zuba cikin wani konko aka sai ka zuba ruwan ka zuba ruwan nan ka gan yayi sai ka jujjuya shi aka ka juya shi kamar wasa juyawa ka kadan nan ka gan ya zama kullun koko
na'am
to in ya zama kullun kokon nan sai ka girka ruwan zafin ka in ka girka ruwan zafin nan ka ba mu ruwan zafin nan minti 20 ya fara tabasa
to ya tabasa sosai
kwarai in ya fara tabasa sai ka dibo kullun kokon nan depending on adadin da kake so kaman kato chokali aka kaman daidai uku ko fudu sai ka zuba in ka sa duka muciya na annunka kana sawa kana duka muciyan kana juyawa ba juya inde don silver kake yi da ma ba dokan kato da yi kaman silver katon karfe ana juya abu koko a ba yi saboda ai silver da silver ne da muciya ake juyawa sai sa kaga iyayenmu da ke tuka tuwo ba ya ba dokan katon karfe a sai muciya na itace da karfe suka fi gamuwa sai ka doki kana juyawa kana zubawa kana juyawa
wato shi itace yana kara mai cikin dafa abincin
eh don kana use karfin nan katon karfe da kuma shi silver da ka ta jin ma baka jin dadi shi kuma dai ta kwakwakwa ita kuwa ne bai mai kan da kake
hada abincin yanda
kake kwarai kuma katon nan ai silver nan yana faffashewa kankani yana shiga cikin abincin kenan sai san ka gan kaman masu sai da kwaliti kunya kwankwankwai ba gan tana buga abin tana ki ta duban ku abin ga katon kamin shekara da kin ga ya ci yayi kankari to na saura abin duka ya shiga cikin abincin sai sai ta can nan da shi aka shekara motsa shi kana motsawa kaga yana tasowa yana kunfa kenan to shi kenan kana ji kana yi ka bar shekaro gasin ka ko wutan nan kadan yayyayi ka gan kaman dai maka daidan kaurin ka shekara bar shi to in ka bar shi nan da kaman shi ma minti 20 yayi kokon ka yayi kokon dawan
nan zaka kai da maiwa haka
eh maiwa
ka wanke ka sa komi ka nika ka bar ya bushe kwana uku ka ajiye kana kwana da shi kadan
ai bai da ni dika te kullun kana yawon sin koko kaman mata ma da bake ki da mijinki koko da sassafe ki aike yara waje ka sau koko to ya ki bake ba na mace tai ba wannan ba daidai bane mana koko yi shi don Allah wani wala yake da shi to amma kin kan yaran matan mu zamani muna ce musu wai generation taliya eh ban son fadi sunan taliyan kaman kula musu advertisement
haka nan
ne eh kai dai ka ce taliya ai taliya guda ne ka ba mu ci maganan ko sun zama generation taliya amma ka gan na mace don Allah ka je gidan na macen aure data maka ti da milk wallahi shi da dura duka dai ne wallahi tallahi ni na tai wani gida ne aka mini ti ajiya ti aka sa da milk aka kawo gaba na sai na ce mai sunna bontiya dan na mai dura ne ai matan yanzu wasu ba su yayi ba akwai kuma wannan na tai gidan wurin su sai sa ni ban cika zuwa gida ba ko ba wurin wani ba don ni ina son abinci mai kyau akwai wannan na tai wurin su kima kin sa abin da ya faru wai tuwo ta yi mini da ta yi tuwon mijinta na samu ne aka doko tuwon shi da taligi ko duka da ya ne to ai tuwa ladi ba na samiya to manga ba ya dibi sai karshe kawai na yi dabara na ce ya dai taushi ya ji ko an sa fridge aka sa wani deep freezer ya yi block dan saboda tuwo ba yi shi yayi kaman abin gaba to yaran matan zamani ba su zuwa su koyi wannan ita ta fi ganewa da je ta zama na wurin mai makeup ta koyi makeup 1 hour ala mata makeup amma ba ta yi ta koyi kan da dafa da mijinta abinci
masallah na gode
insha Allah ni ma ina godiya kwarai
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Yankaniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Wasan kwallo ba ta manta wuce ko bai murya Amurka na.